Masauraran Shirin Najeriya a yau, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Rahotanni daga waɗansu jihohin Najeriya na bayyana cewa an samu ƙaruwar adadin yara ƙanana da ke shekarun zuwa makaranta a matsayin mabarata a kan tituna da lungunan manyan unguwanni a sassan ƙasar nan. Yaran da ke wannan baradai sun haɗa da 'yan mata da a ƙa'ida bai kamata a ce suna gararan ba a kan tituna ba. Shin menene ya kawo wannan lamari na adadin yaran da ke bara tsakanin jama'a a daidai wannan lokaci ke ƙaruwa? A lokacin kuma da ake kurin ci gaba, wayewa da sanin kimar bil'adama. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu, ya leƙa jihar Legas, jihar Kano da kuma jihar Filato da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin ne daga jihar Legas, mun tattauna da abokin aikinmu Abbas Ibrahim Dalibi. Abbas, yaya batun yawon bara tsakanin ƙananan yara a jihar Legas?
Tabbas abin da ka faɗa haka ne, akwai idan mutum ya lura sosai zai ga 'yan kwanakin bayan nan ana samun ƙaruwar yara mabarata musamman a jihohin Legas, Ogun da ma jihar Oyo da ma wasu sassan kudancin Najeriya. Don haka kwanakin baya da na je jihar Edo wato a Benin, na yi kicibis da irin waɗannan. So gaskiya ne ana samun yawaitar yara a baya a kudu. Idan ana maganar mabarata ana maganar almajirai, ba ƙananan yara ake gani ba, saboda a nan babu makarantun tsangaya da suke yin bara. Akwai makarantun allo amma ba na bara ba. Idan ana maganar almajirai da a kudancin Najeriya, yawanci manya ne na ƙasassu masu manyan shekaru tsofaffi haka da tijjawa haka talakawa su ne suke yin bara akan tituna a baya. Daga baya sai zo ya zamana kuma lokacin rikicin Boko Haram da ya taso da sauransu, ana samun mata ta irin waɗanda suka rasa mazajensu da sauransu, hadda 'yan mata za ga suna bara a kan titunan Lagos. To amma a 'yan kwanakin nan za ga abin ya canza salo, za ga ganin yara ƙanana maza da mata ana yin bara da su. Kuma waɗannan ba kamar irin arewa ba ne da suna zuwa makarantun allo, a nan a'a wasu ma da yawa ya zo ake a ɗauko su na musamman a ba ma iyayen musamman kuɗaɗe su bayar da su su zo ana bara da su. Kason da suke samu a bara yawancin iyayen gidansu ne suke riƙewa, wani kaso kuma ana ɗan tura ma iyayen.
Wato ban sani ba ko daga cikin manya-manyan tituna ake ganinsu ko kuma har da lunguna?
Yawanci ya danganta, suna zuwa har ta manya-manyan tituna musamman idan ka ga za ka zo Ikeja. Idan ka bi hanyar Maryland nan za a gansu barkatai, suna nan sosai daura da babban wannan gidan bakin nan ko kuma ce hotel na Sheraton. Za a gansu a wajen idan kai gaba ma kuma can wannan chatelitan da ya haɗa ka da Ojota nan ma za a gansu.
To ban sani ba Malam Abbas, ka gwada bincikawa ka ji menene ya jawo wannan al'amari a daidai wannan lokaci?
Tabbas kamar yadda ka sani ne, na mun bincika sosai na akwai garin Ogeru wanda yawanci yaran nan kaga ana ɗauko su ne daman a cikin manyan motoci haɗe da kaya cikin trailoli, kuma yawancin sun zo Ogeru suka sauke su. Don haka na ji zanta da sarkin Hausawan Ogeru domin mu ji ta bakin shi a wannan ɓangare, wato Alhaji Abdullahi Samunaka.
Wannan abu gaskiya ne, ina kwaso kuma mai karkatun da mani da dinga faɗa yawan jiyar.
Okay, yawanci yaran an kwaso su suna samun wurin zama ne, wurin kwanciyar kuma suna zuwa su tagayyara ne, abin yake?
Ba wani gwanci, ba wani gwan gari don gwanciyar girgi.
Okay, kuma mai yawanci ba wani irin abubuwa ake yi suke yi yaran?
To, yawanci, ni motsa yi ko ake fara bara da su, ake yawan bara da su.
To, amma idan kuna shiwa gaba ni kuna ganin laifin wa ya kamata a ɗora ma laifin su wa ne ne?
Kamar me ya rike?
Laifin su wa ne ne misali?
Kamar mugubuwa.
No, ya inda ake kwaso su za a iya danganta laifin ne ga iyaye ko direbobi ko kuma yaya me kuke ganin yake faruwa sannan da kokari kuke yi? To su kuma iyaye fa?
Su kuma to ainihin ina zama iyaye nasu.
Haka.
Suke barin yaran su ƙananan yin birnin kuma a zo shiga mota kuma a ce a za a kawo su maganin da ban sani ba.
Abbas Ibrahim Dalibi, wakilin mu a jihar Lagos. To daga jihar Lagos mun tattauna da Ado Abubakar Musa, wakilin mu dake jihar Plateau. Shima ya bayyana mana halin da ake ciki dangane da yawon bara tsakanin matasa.
To gaskiya kananan yara lallai wato muna ganin su kusan kullum suna barace-barace a nan cikin babban birnin Jos. Ba ma wai sai kamar inda muka sani ba za ka ga yaro da kwano, a'a za ka ga yaro yana tafiya ba tare da misali ko da kwano a hannunsa ba, balantana ka yi tunanin cewa ma ko almajiri ne. Wato za ka ga yara suna bara wani sa'in su sai da kai su ce maka ba su ci abinci ba, da Allah ka taimake su da kuniya su ci abinci.
Kamar wannan lokaci da kace, kamar daga wannan lokaci zuwa lokaci cikin wannan shekarar ko kuma tun daga bara wannan lamari ya ƙara ta'azzara?
Gaskiya na dai fara ganin wato abubuwan nan ya fara yin kamari a nan cikin babban birnin Jos ne, wato a farkon shekarar nan, cewa a baya akwai wani abu mai kamar haka, amma ƙaruwansa da kuma ganin wato fasalinsa ya bambanta kamar inda ne muka bayani a baya.
Ban sani ba Mala Ado, ko ka bincika ka san dalilin da ya sa aka samu wannan damuwa ta ƙaruwan yara da suke bara banda manya da kuma almajirai da aka saba gani?
Na tattauna da wani wanda yake ganin dalilin faruwan waɗannan abubuwa, wanda ake kira Abdullahi Dan Baba, kuma ga abin da yake cewa.
Wato abin da ya faru shine a shekarun baya da suka wuce akwai abin da ake kira middle class, wato mutane masu abun hannu daidai
kuma su tsakiya. Tsakiya.
To su waɗannan mutane su suke taimakawa wa waɗanda suke ƙasa. To lokacin da aka samu zancen mai ya fito, ana da petrodola ya fito, to sai aka mance da lura da waɗannan mutane na saka-saka, sai kowa ya tashi kawai mai damun shi shine ya kuɗi. To sai muka zo muka samu wani lokaci yanzu inda ya tsaso cewa muna da attajirai da yawa masu kuɗi, muna da attajirai, muna da talakawa, babu wanda suke sakiya. Su kuma attajirai nan ba yawa suke da shi ba, ɗan ƙalilan ne, ba su fi ɗaya bisan ɗari na yawan jama'an da suke ƙasar nan ba. Sai aka bar ya kasance cewa arzikin ƙasar nan yana hannu ɗaya bisan ɗari, sannan kuma talaucin ƙasar nan yana hannu mutane 99 bisan ɗari. To arzikin mutanen mu particularly ƙasar nan, su masu kuɗi fa ba su damu da talaka ba. To tunda ba wannan middle class saka-saka ɗin nan, so talaka yanzu ba yanda za shi, ba wanda zai taimake shi, ba gwamnati ba, ba masu kuɗi ba. Saboda haka ba shi da abin da zai yi illa ya fita ko ya yi barace-barace ko kuma ya je sace-sace ko kuma dai wani criminality saboda ya ciyar da abinci.
Ado Abubakar Musa, wakilin mu a jihar Plateau. Daga jihar Plateau mun tattauna da Salim Ibrahim Umar, wakilin mu dake jihar Kano. Shima ya bayyana mana halin da ake ciki dangane da yawon bara tsakanin matasa a jihar Kano. Ku dakace mu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafin mu na Aminiya da dailytrust.com, ko ta kafofin mu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko kuma ta twitter.com/aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta TuneIn Radio, sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji wakilanmu daga jihar Plateau da kuma jihar Lagos. Yanzu ga Salim Umar Ibrahim, wakilinmu a jihar Kano, da bayanin halin da ake ciki dangane da yawon bara tsakanin ƙananan yara a jihar.
A yanzu haka gani a kasuwar 'yan lemo a nan Naibawa da ke ƙaramar hukumar Kumbotso a jihar Kano. Daidai wannan lokaci nakan iya hango yara gasu nan ƙanana waɗanda suke yin bara, suke barace-barace a kan titi da kuma waje da cikin wannan kasuwa. Suna bin mutane, suna neman taimako na abin da za su ci ko kuma ɗan abin da za su kashe su yi wasu buƙatunsu. Waɗannan yara dukkaninsu, kamar yadda na faɗa, yara ne da ba su wuce shekaru 10-15 ba. Kuma mafi akasari idan ka duba za ka gansu cikin wani yanayi na daban. To, kawo yanzu, don muka duba shekara 5 baya zuwa yanzu a jihar Kano, za mu iya cewa an samu ƙarin mabarata ƙananan yara maza har ma da mata yanzu da suka kai, za mu iya cewa an samu ƙarin kaso 100% na waɗannan yara da suke fitowa kan tituna suna barace-barace. A daidai wannan lokaci ina tare da wani dattijo wanda za mu tattauna da shi kan batun wannan ta'ada ta barace-barace musamman a tsakanin ƙananan yara a faɗin jihar Kano, musamman manyan tituna da kasuwanni da titunan da suke da cunkoso a faɗin jihar Kano.
Ahmed Isu ya kasai. Me zaka ce game da yawan barace-barace da yake?
Barace-barace kusan shugabanni su suka janyo wannan. Eh? Tun daga kan shugaban kasa zuwa mataimakin sa, zuwa gwamnoni, zuwa ciyamomi, to duk su suka zaza mana wannan barar. Bayan haka kuma da wanda suka yi ritaya su ma maular su ma bata basu ba. Zaka ga mutum ya wanke mota ta, in ya san kun je aiki da shi to zai je ya same ka har office ya ce ba shi na mai a taimaka masa. Kaga wannan ma ai bara ce,
musamman ƙananan yara da zaka gani yanzu a kan titina.
Ai daga sama za a faɗo har ƙasan ko? Ba yunwa ce ta saka har ƙananan yara suke bara ba? Shi yasa muke cewa abubuwan da za mu yi hira da ku ba za ku iya faɗa ba. To da haka yanzu ƙananan yara da ka gani manyan ma bara suke ballanta na ƙanana. Wanda ya ritaya yana bara, wanda ma'aikaci ne shi ma yana bara, albashinsa bai ishe shi ba. Yana bin kasuwa gun abokanai da Allah a dafa masa ya ce kuɗi, ba a biya shi albashi ba. To duk wannan tudu ai duk laifi ne.
To assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Sadi Abbas. To akan dai yara barace-barace da suke a wannan lokaci, gaskiya fi sabilillah abin da nake gani akwai matsalar iyaye, kusan suke taka rawa akan barace-baracen yara, musamman za a ga ɗan yara ƙanana, akwai wanda bai fi shekara 10 ba, wani 11, wani 12. To kaga wannan kamata a ce suna gaban iyayensu, suna rayuwa, su je makaranta, su dawo, a kula da rayuwarsu ya fi kyau, domin za a ga nan mun ke tare da su ma. Wani lokacin za a ga yaro ba shi da lafiya, a nan sai mun siya masa magani, mun siya masa abinci, tabbas ana wannan. Ya kamata a ce inda yaro ya mallaki hankalinsa don an kawo shi makaranta ba damuwa, amma gaskiya ƙananan yara zuwansu makaranta ta allo wani lokacin gaskiya akwai matsala.
Salim Ibrahim Umar, wakilinmu a jihar Kano, da bayanin halin da ake ciki dangane da yawon bara tsakanin ƙananan yara a jihar Kano. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin wakilan namu da kuma abokin aiki na da ya tallafa shirin ya zo gare ku tsaf, Muslim Muhammad Yusuf. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.